Héros.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16:21 da 16:25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cigaban hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar ta Nijar, bugu da kari dan takara a zaben da ya gabata, cewa da Alhaji Muhammad Usman a wannan karon ya korafi ne game da yadda wasu shugabannin kasashen nahiyar Afirka ke mayar da kansu ɗan amshin shatan kasashen yammacin duniya. A Najeriya kuwa za a ji dalilan da suka sa darajar naira ta ɗan farfaɗo a 'yan kwanakin nan. Har yanzu dai a Najeriya da wata kungiya mai fafutukar ganin an kawo ƙarshen rikirkitutta tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar, ta yi wani zama a jihar Adamawa domin nazarin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo ƙarshen wannan al'amarin. Muna ɗauke da shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma duka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar taurarin ɗan Adam domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali. Magajin garin da ke kusa da ƙauyen Taliya a Tuwane a Bitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen Bakurat a yankin Tawa a ranar Talata da ta gabata. A Bitane ya ce an fafata na sa'o'i da dama kafin jami'an tsaron Nijar su iso inda suka fatattaki maharan. Wani jami'in tsaro ya ce mutum ɗaya ne daga cikin mayakan masu kare kansu ya tsira. Waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda suka zo daga waje, kuma akwai su da dama, inji a Bitane. Akwai waɗanda suka mutu a cikin 'yan ta'addan, kuma an ƙone babura. Sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin na ranar Talata. Wata ƙungiyar yankin da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ta kashe ɗaruruwan mutane a ƙauyuka da ke kusa da iyakar ƙasar Mali a wannan shekara. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu iƙirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin ƙasar ya ƙaru zuwa 53. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka tun bayan ɓarkewar rikicin masu iƙirarin jihadi shekaru 6 da suka wuce. Wata majiyar tsaro a ranar ta ce 'yan bindigar da ke tafiya a motar ɗaukan kaya da babura sun kai hari kan jami'an tsaron inata na jandarma kusa da iyakar Mali kafin wayewar gari a ranar Lahadi, lamarin da ya haifar da tashin hankali. A ranar Litinin an bada rahoton cewa mutane 32 aka kashe. Kakakin gwamnati Usaini Tambura ya faɗa jiya Laraba cewa mutane 53 aka kashe, jandarma 49 da kuma fararen hula 4. Jami'an gwamnatin ƙasar Kamar na ƙarfafawa matasa gwiwa su shiga harkokin siyasa domin ba da gudunmuwar su ga ci gaban ƙasa. A cikin hirarsu da muryar Amurka yayin ziyarar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a ƙasar, Haruna Gambo, mataimakin darakta jiran na babbar makarantar Horas da ma'aikatan gwamnati wanda kuma shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar matasa na jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya bayyana cewa sau da dama matasa na nisanta kansu da harkokin siyasa bisa hujjojin da ba su da tushe.
Matasa yanzu suna da babban fili a jam'iyya saboda shi shugaban ƙasan ya fara ba ma matasa fili mai babban fili na iya cewa. Kuma bayan jam'iyyan ko a gwamnatin Kamaru, in kun sa hankali za ku duba za ku gane cewa matasa suna da fili.
Ba kaman da ba,
akwai sanji. Kuma muna roƙon Allah, muna tsammani za a ci gaba akan hakan. Kada matasa su ji tsoron shiga siyasa, don ba wani abu ne mai wuya ba kuma wani abu ne mai ban tsoro ba.
Shugaban sashin Hausan ya yaba da irin kokarin da wannan makashi yake yi wajen kutsa kansa a cikin ayyukan siyasa da kuma ci gaban matasa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Abu biyu ya burge ne da shi. Na farko dai shi kamar da kace dan siyasa ne kuma ba wai dan siyasa ba, yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan Kamaru baki ɗayanta musamman na harkar siyasa ta kuma jam'iyyar da ke mulki a nan Kamaru ɗin. Sannan kuma yana jagoranta ɗaya daga cikin manyan makarantu na koyar da horar da manyan ma'aikata na gwamnati na nan Kamaru. In ka ga shi matashi ne sosai kam, saboda haka wannan suna cikin irin mutanen da na zo na sadu da su. In ji shin muryar Amurka da sashen Hausa me za su yi domin su bunƙasa musu saurare da bibiyar abubuwa da kuma taka rawa su kansu, domin muna son mu je ta bakunan su wa'innan matasa ɗin musan nasu alƙawla me suke so su ji ko su gani a tashoshi irin namu na muryar Amurka.
Haruna Gambo, mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnatin ƙasar Kamaru a hirarsu da Garba Awwal, jiya Laraba 'yan majalisar dokokin ƙasar Pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya haɗa da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe. Dokar dai martani ne ga ƙorafe-ƙorafe da jama'a suka yi na ƙaruwar fyaɗe da ake yi wa mata da ƙananan yara a ƙasar da kuma buƙatar neman kawo ƙarshen wannan aika-aikar. Za a buƙaci gwamnati ta kafa kotuna na musamman a duk faɗin Pakistan don hanzarta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata fyaɗe da kuma yanke hukunci kan cin zarafi cikin gaggawa inda aka fito a cikin watanni huɗu. A ƙarƙashin dokar za a kuma ci gaba da yin rijistar masu aikata fyaɗe a duk faɗin ƙasar tare da taimakon hukumar kula da bayanai da rijista. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa biyu daga cikin ma'aikatanta suna tsare sama da mako guda a hannun 'yan tawayen Huti a ƙasar Yemen, inda ta yi kira da a gaggauta sakinsu. Kakakin Antonio Guterres ya faɗa wa 'yan jarida cewa babban sakataren ya damu matuƙa kan kamawa da tsare biyu daga cikin ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a Sana'a da 'yan Huti suka yi a farkon wannan watan na Nuwamba. Stephanie Dujarric ya ce, muna kira da a gaggauta sakinsu. An tsare ma'aikatan biyu maza daban a ranar 5-7 ga watan Nuwamba da yana aikin kare haƙƙin bil'adama ne, sannan ɗayan kuma a UNESCO. Dujarric ya ce ba gurfanar da su a gaban kotu ba, haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta samu wani bayani kan kama su ba.
Masu sauraron mu, labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausar muryar Amurka. Halin yanzu sai rahoton da muke dauke da su. Za mu farawa ne da cigaban hira ta musamman da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari dan takara a zaben da gabata cewa da Alhaji Mamu Usman, wanda ya bayyana damuwarsa game da yadda wasu daga cikin shugabannin kasashen nahiyar Afirka ke mayar da kansu yan amshi shatan kasashen yammacin duniya a maimakon ba da fifiko ga ayyukan da za su amfanin talakawan da suke cewa sun zaɓe su. Al'amarin da ya ce shi ne mafarin rikitar da ake fuskanta a halin yanzu.
Duk wannan ƙasashen da kake gani da aka samu wannan rikitar mun dukka musabbabin ɗaya ne: rashin jagoranci na gari, rashin kamanta gaskiya, tsai da gaskiya, kuma da bautawa jama'a domin kyautata rayuwarta. Akasarin sun zama 'yan barandan waɗansu can daban, inda su ne suke bautawa ba jama'ar su ba. To dole ne ai jama'ar wannan tun tana cikin bata gane ba har abin ya fito dalolin ta gane ta yi a jikin ta, wanda kunne shi da ma aka ce baya kunne shi mutu ya gaya mashi, to jikin shi ya gaya masa. To muhalli kenan da suke bijirewa, kar ka nemi wani abun wani dalili a wani guri ga inda yake.
Amma wannan kasashen ba ta alakanta wannan kuma da alakar kasar Nijar da kasashe irin su Faransa. Kana jin dangantaka da cuɗanya da kusancin da ke tsakanin Nijar da Faransa ya taimaka wajen wasu matsaloli da Nijar ta ke fuskanta?
To, a shi bai taimaka ba, saboda dai in ka lura wajen hanyar tsaro waɗannan sun ce sun kawo mu taimako na a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, na a yaƙi da 'yan ta'adda, na a yaƙi da masu fashi da makami kuma da masu jihadi wanda suke ci a yaƙin da suke su na Islam. To amma da yawa muna ji suna faɗi suna cewa ai abin an duba sai a yi ta mamaki. Da yawa suna cewa shin wannan turawan shin ba su cikin wanda suke taimaka ma wayannan mutanen masin da aiki masin fushi da bakan yawa suna faɗin haka kuma sai da yirin yayi kama da mutum
me ya bambanta tsakanin lokacin da kayan mulki da shugabancin da biyo bayan naka da shekarar 1996 zuwa yanzu dangane da abin da kake magana na halin talauci yunwa da sauransu Nijar ta yi suna ga ma'adi ne na uranium tana da gishiri tana da kamman fetur me ya bambanta yadda tattalin arziki yake tafiya a wancan lokaci da yanzu yake tafiya yanzu da har yanzu ba a cin gajiyar wannan abubuwa
abin da zai maka shi ni shi tsaye da gaskiya kuma da yunwa jama'a aiki domin wani ne ya kara taɓarɓarewa a yanzu fiye da halin da ake ciki na can baya
amma wata nan abubuwan da shekarar 1996 shekaru ya ne sun kai nan 20 da wani abubuwan zuwa yanzu nan yadda duniya baki ɗansu take tafiya a lokacin a ko'ina yanzu ya sha bamban da yadda abubuwa suke yanzu ba ka ji abubuwan da ke faru a sauran ƙasashen duniya yana shafar yadda nan Nijar ma su ma suke tafiya
a dole ne kana ba duk ƙasashe abin da yake faruwa ne shi yake faruwa a can amma duk da wannan inda wato ke da jagoranci na gari wato ba a samun taɓarɓarewar abin kamar inda babu jagoranci na gari yawa shi ne bambancin abu
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wani abu da ba sabon ba a kasar shine darajar takardar kudin naira ta dan farfado a bayan nan bayan kwanakin baya ta faduwar wasu to komi ya kawo haka kuma me ya kamata gwamnatin kasar ta Najeriya ta yi domin ci gaba da kare martabar kudin tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina kaina yayi da wani kwararre akan tattalin arzikin kasar Dr. Yusha'u Aliyu ga kuma abin da yake cewa
Hassan samun karuwan darajar nairan da aka samu na yan kwanakin nan kai daya da ya danganta shi da wato karin samun kudin kasashen waje saboda wato farashin man gudanaccen man da ya tashi a kasuwan duniya na biyu kuma wanda suke sayen naira dala suke sayen dala saboda ajiya gudun da tsamanin cewa dalan nan kafin karshen shekara wasu sun yi harsashe cewa zai iya kai fiye da naira 600 ko yan kai wasu ma akwai wanda suke cewa dalan nan ya gangaro zai iya kai naira 1,000 saboda haka wayannan din su ma sun ajiye wannan kudin nan yanzu sun fara fitar da shi kuma ba sa samata wato ba sa neman wannan dalilin nan da yawa da za dan ba dan harkokin kasuwa ba illa a ce a boye shi a gida a ajiye shi kuma wanda in tabarar shi din ya karu za a sayar hatta yanzu in ka duba kasuwan bayan fage shi ma za ka gani ya dan ragu to da ya Allah kawo wannan dalilan nan da wannan darajar naira ya gwamnati za ta yi ta rike darajar naira a yadda yake ko kuma ya inganta ko ya yi ƙasa sosai to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi shine a duba irin kudaden da ma ake canja ita dala din dalilin da yasa ake canja su ana canja su ne kamar a boye a gidaje ana canja su ne aje a biya kudin makarantu ko asibiti ko yawon shakatawa da sauransu ko kuma ana canjawa ne harkokin kasuwanci
to a nasu bangaren masanin tattalin arziki Abubakar Ali cewa yayi dogara da kai a Najeriya shine zai kare darajar naira shi ma ya bayyana haka ne a hirar su da Hassan Maina kaina birnin tarayya Abuja
wasu kayan da ake shigo da su na amfani ne ko na so kamfanonuka ko kuma spare parts da sauransu to dogara da kai shine abin da zai kara darajar naira babu wanda yafi a dogara da kai da abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke ci da irin abubuwan da muke amfani da shi ya zamanto muna yi ne a ƙasar nan wanda yake za a yi amfani da naira ne a sayi wannan abubuwan kuma ya zamanto mukan fitar da kayayyaki a maimakon shigowa mu fara fitar da kayayyaki ba lalle wato raw materials ba a'a har kayan da yake aka riga aka sarrafa aka inganta mu ringa fitar da shi yadda mu ma za mu samu wannan daloli nan da su euro da sauransu za a iya mu shigo da su saboda ana sayan kayan mu da kudaden kasashen waje to idan aka duba wannan hanyoyin nan kuma aka rage almubazarancin da ake fama da shi to insha Allah darajar naira zai tashi ya karu kuma wannan din zai kawo masana'antumu aiki da kuma masu neman aiki wato samari da ma masu neman aiki da rage kashe wando a gida.
To har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wata kungiya mai fafatukar ganin an kawo karshen rikici tsakanin manoma da makiyaya a kasar MAC Siko ta yi wani zama da makiyayan da manoma a karamar hukumar Girai a jihar Adamawa domin ganin kar a sake samun wani sabon rikici tsakanin bangarorin guda biyu. Ga Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani a wannan rahoton daga jihar Adamawa.
Wannan gidauniyar kungiyar da ke fafutukar ganin wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya duba da cewar yanzu kaka ta riga ta yi nisa a wasu lokutan ana samun rashin fahimtar juna tsakanin manoma da kuma makiyaya kamar yadda lamarin ya taba kuwa a kwanakin baya a wannan yankin hakan ta sanya wannan gidauniyar kungiyar ta kawo wa yankin Tambun da ke karamar hukumar Gire a jihar Adamawa ziyarar da tara manoma da kuma makiyaya domin ba da shawarwari da kuma zakulo mafita a tsakanin su.
Kungiyar Mr. Kingsley Maxwell
ya koyi bayanai tare da jigajigan misalai saboda al'umman da aka tara su fahimci juna tsakanin su.
Mu mutane mazaunan Tambo da mutane Mexico sun zo sun duba cewa wannan rikicin rigiman da aka samu a kwanakin baya ba riba sai asara. Idan aka ci gaba haka zai kawo damuwa. Sai aka ce to ya za a yi? Bari mu zabulo wayansu kalila daga cikin su wanda zamu ilmantar da su. Kuma karfafa su domin su koma tunda su suna zaune a nan a cikin garin su sun san menene yake damun su da kuma yadda za a yi a sulhunta a zauna lafiya.
To shi ma a nashi bangaren Ardo Balil Somo wanda ke zama Ardo ne na wannan yanki na Tambo da ke karamar hukumar ta Gire a jihar Adamawan ya koyi nashi bayanin tare da kira ga manoma da kuma makiyaya na wannan yankin cewar a zauna lafiya a kuma bi dokoki da ka'idodi da aka shimfiɗa a tsakanin su.
Kowa kula da kayansa kar ya shiga inda ba da izinin mai fili ba wannan ci yake ƙara ta domuna da hankali wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Gargaɗi kuke ga don Allah duk wanda wani shugaba wanda ya zo nan da ya koma ya gargaɗi makiyayansa wannan zaman lafiya muke so ya ɗore. Tun da gaggawun ya taso daga nesa ya ziyarci wannan fili a kan a zauna lafiya muna roƙon iyaye kowa ya yi mararun sin nasiha su masu gonaki yanzu da a ce a fadin Gire Tambo ya zama lamba wani na haɗin kai manoma da makiyaya ne.
To ko menene al'umma mazauna yankin Tambo za su ce akan wannan taro da aka gudanar? Honorable Juda Amisa wanda ke zama dan wannan yankin kuma shugaban karamar hukumar Gire shima yayi nashi bayanin kamar haka.
Ba karamar hukumar Gire kada suke ba duk Adamawa sai duk karan hukumar da muke da shi wannan kungiya ina da labari kuma na sani suna zagayawa domin su ilmantar da mutane kan zaman lafiya da kuma abinda zaman lafiya ke kawowa. To wannan ba samu abu bane wurin na kuma shekaran da muke ciki yanzu watan 5 ko 6 da ya wuce sun cire wannan taro makamacin haka a jihar ta Gombe wanda kuma suke fara taka da mutane akan cewa a zauna lafiya da juna nan kuma har yanzu kanana kuma mun damur da numan jimsa da kuma ta Gire mun sake mana biti kuma musamman akan makiyaya da kuma manoma wannan ba karamin taimakawa su ba kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa.
Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To kafin mu ci gaba masu sauraron mu ga wannan sakon.
Domin fa'are wada harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya, ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati.
In ba kadaran Allah ba, Arewa za ta gyaru. Musulmi da Krista ya koma ga kwaison addinin Krista da Musulunci ya kuma tuba akan abin da mu yi wa junanmu.
Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu El-Hikaya. Ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhu.
To karfa a sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kunnin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Nakasa,
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 bakasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sulaiman Muni Barma. To har yanzu dai shirin nakasa na tare da Musbahu Lawan Didi, shugaban kungiyar 'yan kwallon guragun Najeriya, dan kasuwa kuma dalibi, bugo da kari dan siyasa. A makon jiya bakon shirin ya fara da yiwa wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda bayani game da kalar rigar siyasar da kirataya a wuyansa a halin yanzu. Saboda haka a yau za mu tashi da wannan batu. Ai saurare lafiya.
To me ya dauki hankalinka daga wayannan ayyukan ka koma siyasa? Ai dama na kasa ba gajiya ba ke nan. Na fada siyasa saboda zan iya cewa ni na gaji siyasa a gidan mu, bin baba na yi siyasa sosai-sosai. Sannan kuma da na zo tun daga Lagos, tun ana kai da halinka na yi siyasa da manya-manyan siyasa na Lagos. Mun yi magana da manya-manyan su don a wajen na san su a Bano Koro, su waye manya-manyan 'yan siyasa. Da na baro can na dawo nan sai na dawo da siyasa ta. Bambancin ni da wasu mutanen shi ne wasu sun dauka cewa in ka zo gari bako to sai ka ware kanka ka koma gefe ka dauka kai bako ne, ba za ka shiga 'yan gari a dama da kai ba. Da na shigo Abuja ban dauki kaina ina da bambanci da 'yan garin nan ba, na zama cikakken dan gari. Na shiga aka dama da ni, muka kawo local government chairman, muka kada wadda take kai Esther Audu a lokacin, muka kawo Zafania, daga nan aka bani mukami na zama PA na chairman, daga nan ana muna PDP a gama aka dawo APC na zama Ward Esco na City Center, daga nan ana cikin Ward Esco da mu aka kafa APC. Ni ne rubuce-rubucen da aka sa disable a cikin APC tun daga fari. Mamura minister na lafiya na yau shi ne committee chairman na lokacin, shaida na ne shi yana committee chairman na rubutu ya zo ya dauki da kasassu lokacin shi yana majalisa.
Yana chairman amendment committee na APC an kafa ta saba ya bar majalisa a lokacin. So shi ne chairman na constitutional review na gyara dokokin party. Saboda haka muka kai memorandum yadda ya samu a ciki cewa lalle a sa na kasassu yana da kyau. Wannan ne matakin farko da ya sa na kasassu a cikin siyasar APC. Ya kai cewa a cikin abin da muka rubuta akwai na kasassu a mataki na mazaba, akwai na kasassu a mataki na ward har matakin kasa. Wanda yanzu ina gaya miki dalilin wancan rubutun da muka kai, akwai mutum kusan 120 suna cikin APC. Duk wani ward a Najeriya akwai na kasashi a matsayin shugaban na kasassu na wajen. Duk wata mazaba akwai na kasashi a matsayinsa, haka a jiha har muka kai mataki na kasa. To Allah in kai abinka kamar wasa, in yana so ya sa maka albarka. Ana gama cin zabe Muhammadu Buhari president ya ci zabe, APC suka zo aka kafa, sai suka duba constitution akwai hurumin asa na kasashe. Bayan an shekara kusan uku ana tafiya da gwamnatin mulkin APC. Daga baya muka rubuta muka tunasar da shugaban party na lokacin John Oyegu, Allah ya taimake mu, Senator Lawan su maima lak dinnan da yake yanzu shine shugaban riko na party, su da shi da Senator Lawal Shaibu su ne Allah ya amfani da su saka taimake ni na zama ni ma member na kasa National Working Committee na APC mai wakiltar na kasa su a cikin jam'iyyar ta kasa.
daga nan suka ci gaba da taimaka min da abubuwa da ikon Allah aka ƙara zabe na tsaya na ci zabe na ma ba hamayya ni kadai na tsaya na zama na wakilci na kasassu a wajen hasso biyu a shekara biyu kafin da aka zo aka sauke kowa da kowa lokacin adana shumalle na sauka saboda haka a siyasance na kai matsayin da sai da na kure a harkar party kuma a dalilin wancan kujerar da muke da ita yau Muhammadu Buhari president na kasar nan ya sa hannu an yi commission an nada na kasassu sun zama su ne suke jagorancin commission din nan yau muna da hukuma ta musamman mai kula da jin dadi da kyautata rayuwar na kasassu a karkashin minista ta jin dadin jama'a da walwala Sadiya Faru saboda haka ina ganin in Allah da mun yana mu gudunmuwan ko mun gode wanda duk suka taimakawa kai wan nasarar da na kasassu suka yi ba musu bahu ba musamman irin ku yan jarida Allah ya saka muku da alheri an yi ta zanga zanga lamana an yi ta rubuce rubuce an yi ta jan hankali wanda yau Allah ya maida abin ya zama alheri muna da hukuma mai kare yanci na kasassu a Najeriya kuma duk duniya ana ganin mutuncin President Buhari shugaban kasar mu saboda kula da mu a matsayin mu na wanda aka yar ko aka bar mu a baya yau ya maida mu yaya a kasa ba bayi ba
To masu sauraro nan zamu rufe shirin a wannan mako sai a kasance da mu a satin gaba don jin ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Ms. Bawulawan Didi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Daily Gadda muso ma sharhin jaridun mu na yau kuma cikin labarin da muka zakulo shine an nada sabon sarki na dagon bawan jara Ashanti jaridar ta ce wani committee na aiwatar da zaman lafiya da kuma yin sulhu da ainihin babban limamin jara Ashanti Sheikh Abdul Mumin Haruna ya kafa ta kokarin kokartawa wurin nada wani sabon sarki na dagon bawa a jihar Ashanti bayan lokaci mai tsawo an samu takaddama tsakanin wasu mutane guda biyu Alhaji Abubakar Bayum da Alhaji Hussein Abu wanda kowane ɗan su ke cewa shine sarki na kabilar jijiyoyin wuya sun ƙara tashi ne bayan mutuwan Abubakar Bayum to amma kwamitin nan da aka kafa a bisa jagorancin Sheikh Ridwan Muhammad Kudi ba wasa ba da ainihin wasu manyan jigogi na wannan yanki Khalifa Armiyaw na muqaddashin babban imamin Jan Sheikh Zakariya da Alhaji Muhammad Bila da Alhaji Muhammad Zero da Alhaji Baba Wanzam da sarkin Zangon Bantama da kuma sarkin Dagon Bawan Fici sun kokarta ainin wurin tabbatar da annada Alhaji Hussein Abu a matsayin sabon sarki na Dagon Bawa jara Ashanti sai kuma jaridar Ghana Times wanda ta rawaito cewar sakatariyatin Zango NNA City za ta dauki nauyin karatu na Dr. Shakira Yahaya jaridar ta ce sakatariyatin na ci gaba na yankin Zango da wuranin ciki na ofishin shugaban kasa na aiki tuku domin samarwa Shakira Yahaya wacce ta yi nasarar zama likita mace da ta fi duk saura kokari na jami'an nan na University for Development Studies domin ci gaba da neman ƙarin karatu a John Hopkins University dake Amurka sabon babban jami'in zartarwan gwana ya mutu bayan kwanaki 11 a office jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce babban jami'in zartarwan yankin na sabon gunduma gwan dake cikin jihar Oti Mr. Marlon Anipa ya mutu ne a ranar talata da safe bayan ya yi kwanaki 11 a office Mr. Anipa an nuna cewar ya mutu ne a asibitin gwamnati na Hohoi inda aka shika a guje da shi wani mai yi masa hidima ya faɗa wa jaridar Graphic cewar Mr. Anipa ya tafi aiki a ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba kai ziyarar aiki a wasu cibiyoyin jarrabawa na gundumar Tagwana na ainihin jarrabawan BECE level. Bai dai yi ciwo ba, kuma bai ko kacewar wani wuri na damunsa ba, haka kurun gai in lokaci ya kai babu magani. Da wannan labari na alhini muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwanin janguriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bago a nan ne zan sallama da ku, sai da misalin karfe 4 agogon Niger Nigeria, karfe 3 agogon GMT Ghana da Burkina Faso. Sauran abokan aiki za su zo da shirin rana. Sai in ce muku mu kasance lafiya. Daga nan birnin kwanin janguriyar Niger, assalamu.